This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da kuma mita 60. Da kuma akan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna yi jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Za a iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron ma assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 29 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin. Ga kanun labarai.
A jiya Talata Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da 'yan ta'addar Boko Haram suka kai a Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya. An harbo wani jirgin sama mai saukar ungulu a jiya, jirgin da yake dauke da wasu daga cikin 'yan gwamnatin Islama ta Libya mai matsuguni a Tripoli. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi tir da harin saman da ya fada kan asibiti a kasar Yemen.
To Allah ya kyauta.
Nace musu lalle in an kashe kes lalle ni yanzu zan bude nawa. Saboda na farko dai an ci zarafi na. Sannan an keta min haddi. Don abun da nayi ina da yakinin cewa babu inda na sa'a mai wani sakin layi na constitution na Najeriya.
Malam Abubakar Meli wanda ke zargin Senator Bala Ibn na Allah ya sa 'yan sanda suka kama shi saboda rubuce-rubuce da yi a dandalin Facebook. A biyo mu domin jin ƙarin bayani bayan labaran duniya. Amurka ta jajanta a Najeriya dangane da hare-hare da aka kai jihohin Borno da Adamawa cikin makon jiya. Hakanan kuma muna tafi da wannan shiri kamar yadda muka shaida muku tun da farko. A halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. A jiya Talata Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da 'yan ta'addar Boko Haram suka kai a arewa maso gabashin Najeriya. Tagwayen harin da suka faru a ranakun 23 da kuma 24 ga watan Oktoba nan da muke ciki, wanda ya kashe akalla mutane 42 ya kuma jikkata fiye da guda 100, kamar yadda hukumomin kasar suka bayyana. Yawan amfani da kananan yara musamman 'yan mata wajen kai hari na kunar bakin wake wani abu ne mai razanarwa, sannan kuma hakan yana nuna kazamin aikin 'yan ta'addar da suke aikatawa wajen aikata da'addanci ga al'umma musamman a arewa maso gabashin Najeriya da yankin tafkin Chadi, kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kabi ya bayyana a jiyan.
A kasar Libya kuma an harbo wani jirgin sama mai saukar ungulu a jiyan, jirgin da yake dauke da wasu daga cikin 'yan gwamnatin Islama ta Libya mai matsuguni a Tripoli ya kashe mutane 9. Ba bayanin ko mutane nawa ne jirgin ne a cikin jirgin, amma jami'ai sun ce ba sa saran akwai wanda ya tsira a cikin su. Masu ra'ayin Islama sun zargi ɗaya gwamnatin da suke adawa da ita da laifin harbo jirgin, wanda su kuma suka musanta wannan zargi. Libya dai ta dare gida biyu tsakanin gwamnatin masu zafin ra'ayin addini da suka kwaci iko Tripoli da kuma gwamnatin da duniya ta amince da ita a kasar da wadanda suke da sansani a Tobruk. Zuwa yanzu dai yunkuri da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na sasanta sassan guda biyu ya faskara. Libya dai na fama da rikici da rashin daidaiton siyasa tun bayan hambarar da gwamnatin kama karya ta Muammar Gaddafi, wadda daga bisani a kashe shi a shekara ta 2011.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi tir da harin saman da ya fada kan asibiti a kasar Yemen, inda ya ce asibitoci da ma'aikatunsu suna da kariya a ƙarƙashin dokokin ayyukan jin ƙai a duniya. Ya kuma buƙaci a gudanar da binciken gaggawa don gano inda matsalar take ba tare da son kai ba, wanda abin ya faru ne a arewacin lardin Sada da ke kasar Yemen. Kungiyar jin kai ta likitocin nan Doctors Without Borders ta faɗa a jiya Talata cewa harin saman na sojojin da Saudi ke jagoranta ne ya kuma fada akan asibitin amma ba a samu munar jikkata ba. Daraktan kungiyar a Yamal Hassan Bouchnain ya kushe kungiyar da cewa gamayyar sojojin na kai harhare ta jiragen sama ba abu ne da suke so ba. Ya ce kwanan nan sai da su Dr. Sudal Bodas suka bawa ita gamayyar sojojin taron dangin taswira da za ta nuna daidai inda asibitin yake saboda gudun irin haka.
Daga gagarumin jaye masu zabe a kasar Congo suka amince da ƙuri'ar raba gardama kan kundin tsarin mulkin kasar da zai baiwa shugaban kasar Denis Sassou Nguesso damar saki neman takarar shugabancin kasar. Sakamakon da ya fito a hukumance ya nuna kashi 92 daga cikin 100 na masu zabe sun goyi bayan canjin da kimanin kashi 72 daga cikin 100 na masu zabe suka kada ƙuri'a. Shugabannin adawar kasar Pascal Tati Mbiala ya yi kira da a yi watsi da wannan zaben kada ƙuri'a da kada ma a damu da kuskure mar. A wani rahoton da ya shafi zabe a kasar Ivory Coast kuma a jiya Talata aka yi zaton hukumar zaben kasar za ta bayyana sakamakon farko na zaben da aka yi. Zaben da ake kyauta zaton zai baiwa shugaban kasar na yanzu Alassane Ouattara wani wa'adin shugabanci. Jami'ar adawa ta National Coalition for Change tana ta babar yawan mutane da hukumar zaben ta ce sun fito na kimanin kashi 60 daga cikin 100. Sun bayyana cewa mafiya yawan 'yan kasar sun yi zaman su ne a gida ba tare da fita zaben ba, wanda hakan ya nuna waɗanda suka yi zaben ba su wuce kashi 20 cikin 100 ba. Su ma a kasar Tanzania dan takarar jam'iyya mai mulkin kasar John Magufuli yana kan gaba a jiya Talata, amma mafi yawancin 'yan majalisar ministocin kasar sun rasa kujerunsu. Bisa ga yadda kidayar zaben kasar da aka gudanar ranar Lahadi take tafiya kenan, ministocin sun rasa samun nasarar dan takarar su ne a bangaren gamayyar 'yan adawa ciki har da Chadema, wadda ita ce babbar 'yar adawar jam'iyyar CAMA ba cha mapinduzi ko kuma CCM a takaice da ta dade tana mulki. Ana sa ran zaben shine mafi tsanani a tarihin zabukar kasar, inda CCM ke fuskantar kalubale ga mulkin tsawon shekaru.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ana sa ran za a gayyaci Iran wajen wani muhimmin taro game da makomar siyasar kasar Syria da kuma yadda za ta kasance a wanda za a yi shi a Vienna a mako mai zuwa. A lokacin taron mai zuwa ranar Alhamis da Juma'a, Amurka da sauran kasashen duniya masu fada a jiye za su tattauna akan abin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya bayyana da cewa matakin siyasa mai wahala. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai jagoranci tawaga Amurka, haka kuma halartar taron ko halartar Iran da za ta yi a taron zai nuna yadda aka samu zakudawa gaba game da tsanani da kuma ko kuma tsakanin Amurka da kasashen duniya da ita Iran din da kuma su masu fada aji, musamman idan aka yi la'akari da yadda manyan kasashen duniya ke kaucewa tsoma irin al'amuran Iran a cikin harkokinsu game da yarjejeniyar nan ta makamashin nukiliyar kasar Iran wanda aka cimma yarjejeniya a watan da ya gabata.
Ma'aikatan ceto na faman kokarin cimma wurare da suke da nisan gaske a Pakistan da Afghanistan da girgizar kasa mai nauyin awo 7.5 ta auku a kasashen, tare da halaka akalla mutane 360 da raunata fiye da mutum 2,200 tsakanin kasashen biyu. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a shafinsa na Twitter a jiya Talata cewa yawan mamatan ƙasarsa ya ƙaru zuwa 115, sai kuma waɗanda suka jikkata da suka kai akalla mutane 518 a yankuna 9 na ƙasar ta Afghanistan. Mutuwar ta haɗu da wasu 'yan mata ɗalibai su 12 da aka tattake su a garin Gudu lokacin da suke kokarin ficewa daga gine-ginen da ke layin faduwa a lardin Takhar. Masu aikin agaji sun ce taimakawa dukkan wuraren da girgizar kasar ta shafa zai dauki lokaci. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, Amurka ta sake nanata kudurinta na taimaka kasashe da suke yankin tafkin Chadi kamar Najeriya da makwabtanta su ga bayan kungiyoyin 'yan ta'adda kamar Boko Haram waɗanda suka addabi yankunan. Wannan yana kushe ne cikin sanarwa da ofishin jakadancin Amurkan da ke Najeriya ya bar, inda ƙasar ta yi wa Najeriya wato da al'ummarta jaje kan hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai makon jiya jihohin Borno da Adamawa. Ga Hassan Maina Kaina daga Abuja da rahoto.
cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jakadancin Amurka dake nan Abuja. Amurkan ta yi Allah wadai da hararan kunar bakin wake da aka kai a wasu masallatai dake Yolan jihar Adamawa da kuma Maiduguri a jihar Borno. Sanarwar ta ambato kakakin ma'aikatar wajen Amurka Jan Kirbi na bayyana alhini tare da mika ta'aziyya ga iyalan waɗanda wannan aika ya rutsa da su. Amurkan ta ce yin amfani da yara ƙanana musamman ƴan mata wajen aika su su yi kunar bakin wake na nuna irin matakan da kungiyar Boko Haram ke dauka wajen tayar da hankalin al'ummar dake shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma zirin tafkin Chadi. Daga nan sanarwar ta ce Amurka za ta ci gaba da marawa gwamnatocin kasashen dake yankin tafkin Chadi a ci gaba da gwagwagwa da ake yi na kawo karshen aika-aikar ƴan Boko Haram. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sakamakon waɗannan hare-haren da Amurka take jajanta a Najeriya ne hukumomin tsaro a jihar Adamawa suka yi taro na sirri da masu ruwa da tsaki kan matakan tsaro. Makon jiya mutane fiye da 30 ne suka halaka lokacin da aka kai irin wannan hari a wani sabon masallaci dake hanyar fita fadar jihar. Ga rahoto da wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Kamar yadda kididdiga ke nunawa, tun daga watan Yuli kawa yanzu an samu hare-haren kona bakin wake kusan 22 a jihar Borno, wanda ya sanadira mutuwar kusan mutum 292, yayin da a jihar Adamawa kuwa aka samu hare-haren kona bakin wake har sau 4, kama daga na bakin kasuwa da na sansanin ƴan gudun hijira da ke Markohi, da kuma wanda ya faru a garin Madagali, sai kuma na baya-bayan nan ma wanda ya faru a sabon masallacin Juma'an da aka bude a Jimeta, wanda ya jawo asarar rayuka fiye da 30. Kuma akasarin hare-haren da ake kaiwa ƴan kona bakin waken kan ma juya akalansu ne a kasuwanni da wuraren ibada, kana kuma da sauran wuraren hada-hada jama'a. Batun da ya sa yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa ganawa da shugabannin masallatai da na majami'un da kuma ƴan sak na ƴan agaji da kuma na ƴan bus brigade domin daukan dabarun dakile wannan matsalar. Limamin sabon masallacin Juma'an da aka kaiwa harin kunar bakin waken ya ma buƙaci jama'a ne da kada a karaya a jajirce da kuma bada haɗin kai wajen sabbin matakan da za a ke ɗauka a yanzu.
Sunana dai Muhammad Awal ibn Usman ibn Saleh. To alhamdulillah mun zauna cikin council meeting na an tattauna duk abin da ya kamata a yi dangane da ƙara matakin tsaro a dukkan masallacin Juma'a ba namu kawai ba. Namu yana daga ciki domin mu ne Allah ya zarafta da wannan jarabawa a halin yanzu. Amma dukkan masallatai an yi ittifaƙi za a ƙara tsaurara tsaro a ƴan agaji a taimaka musu kuma police su kasance suna haɗe da jama'a. Muna ƙara kira ga jama'a da su jajirce su bauta wa mahaliccinsu shi ne tsira a wurinsu. Mutuwa ko baka zo masallaci ba, Allah ya shi ne ya mallaki ranka don shi ya halice ka zai iya karɓar ran nan a ko'ina kake. Saboda haka ka yi shahada a wurin ibadarka, alkhairi ne a wajenka. Kuma masu wannan ta'addanci da ɓarna muna roƙon Allah ya sa su daina, in masu iya dainawa ne, in kuma ba masu dainawa ba ne.
Malam Yusuf Usama na ma cikin shugabannin ƙungiyar agaji na Izala a jihar Adamawa. Ya ce dole za su ɗauma matakai a masallatai, inda ma shawarci jama'a ne da su ma su ba da haɗin kai.
Babu shakka matakai da za mu ke ɗauka shi ne fitowar mu ƴan agaji masallaci da wuri, ko in ta kwama ma a kwana a gurin ɗin, ko kuma in ta kama da sassafe a zo a dudduba duk inda ya kamata a duba da kuma inda suke shige da fice. Sannan kuma da Allah muna roƙon jama'a su masu zuwa, da dama za ka ga mutane sun zo sallar Juma'a, to amma wai ba za su nemi guri su zauna ba, sai su nemi nan su taru su yi tafiyar liman mama ba ta jin abin da yake faɗa. To da Allah ya kamata mutane su dinga ba jami'an wuraren masallatai haɗin kai cewa in sun zo sallar Juma'a su samu guri su zauna, don gaskiya tsayewa a nan da can baya da alfanu.
Shi ma da yake garin kamar masallatai haka lamarin yake a majami'u da kuma coci-coci, inda yanzu aka ƙara ɗaukar matakan tsaro kamar yadda Reverend Finance Padio ya tabbatar.
A wurin ibadunmu kamar musamman a coci akwai abin da ake kira ana ba da baiko, ana tara kuɗaɗe, wasu kuɗaɗe nan za a taimaka wurin sayan irin wannan. Sannan ko a masallatai na sani idan limamai suka fito suka yi kira a kawo gudunmawa saboda a sayi wani abu kamar haka a kafa a masallaci ya kare mutane, na san mutane ba za su wata-wata ba za su ba da wannan gudunmawa saboda a samu a nemi abubuwan da za su inganta tsaro. Abu ne mai muhimmanci sosai.
To ko waɗanne matakai gwamnatocin jihohi ke ɗauka? Comrade Ahmad Sajo, shine ma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da ayyukan ta'addancin.
Tsaro ba na jami'an tsaro su kaɗai ba ne, tsaro kowa da kowa ya kamata ya zama jami'in tsaron ka. Amma su jami'an tsaro kuma za su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da cewa sun kare al'umma. Muna kuma kira ga al'umma da a fito a yi addu'o'i a roƙi Ubangiji Allah. Wannan masifan ba tafi ƙarfin Ubangiji Allah ya kawo da ita a minti ɗaya ba. Mu roƙe shi mu yi addu'a amma mu mai da hankali mu ɗan ma.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaida Ibrahim Abdul Aziz.
Amma ko da ilimin zamani ya shigo a yankin mu, ya isko mu da ilimin addini kuma ta cikin shi akwai ilimin zamani. Zaka isko cewa Malam Abdullahi Gondu da sauran malaman shehu su almajiran shehu Sultan Fodio sun yi rubutu akan ilimi na medicine. Wanda yake ke buƙatar abin da ya shafi likitanci. Sun yi maganganu akan abin da ya shafi wata da rana da zagayensu, abin da ya shafi solar system ɗin nan da ake faɗa, dukkaninsu akwai rubuce-rubuce da dama a kansu. Sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi geography, akwai rubuce-rubuce akan abin da ya shafi history.
Malam Ibrahim Wakkal, mataimakin gwamnan jihar Zamfara kenan, ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muke kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye a gogonmu na cewa ƙarfe 1 da kusan minti 17 na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin, hukumomin tsaro ma'aikatan jama'a ne ko muradun masu mulki suke bi. Jama'a tsaron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun yi alƙawarin kawo muku ƙarshen hira da malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke birnin Kebbi Abubakar Dantani Meli, wanda ya fara bayani kan yadda ‘yan sanda suka kama shi wai bisa umarnin da sanata daga mazaɓarsa Bala Ibnu na Allah ya ba su. Kan zargin ya rubuta wata maƙala a shafin Facebook yana sukar ayyukan Bala Ibnu na Allah, wanda cewar shi malamin sau biyu ya ce ya gan shi a talabijin a zauren majalisar dattijai yana gabatar da ƙuduri kan batun zirga-zirgar jiragen sama. Alhalin manyan hanyoyi da talakawa wanda suke mazaɓar Bala Ibnu na Allah suka fi amfani da su suna cikin mummunar yanayi. Idan Allah ya sa kun saurari shirin na makon jiya, mun dakata ne inda Abubakar Meli yake cewa Bala Ibnu na Allah ya turo ƙannensa biyu cikin dare bayan da ‘yan sanda suka sake shi, cewa a koma ofishin ‘yan sanda a janye ƙarar. Amma ya ƙi. Za mu ɗora daga nan.
Washegari sun dawo da safe suka same ni, suka ce shi Balan ya ce ya turo su wurina su bani haƙuri game da abin da ya faru, sannan kuma ya ce min lallai kada in sake karɓa duk wata gayyata da duk wani ɗan sanda zai mi. Na ce mashi to wannan saboda an riga an rufe ita waccan ainihin kes ɗin an kashe shi. Na ce musu lallai in an kashe kes, in su sun kashe kes, lallai ni yanzu zan ɗaukaka ainihi zan buɗe nawa. Saboda na farko dai an ci zarafina, sannan an keta min haddi. Don abun da na yi ina da yaƙinin cewa babu inda na sa'a ma wani abin ga wani sakin layi na constitution na Najeriya. Saboda haka nan ni yanzu zan ɗaukaka ƙara. Na farko dai na sani babu wanda zai iya ba da order a yi arrestin ɗin wani in ba kotu ba. Na farko kenan, lokacin da aka zo arrestin ɗina ba a nuna min wata arrest warrant da aka ruto daga kotu ba. Na farko kenan. Sannan abu na biyu, ina son in sani shin cikin constitution na Najeriya akwai inda senator ke da ainihi wata power da zai ordering ɗan sanda su je su kama wani haka kawai aje a mai ainihin tambayoyi. Wannan ma ina son in sani. To daga baya shi sanatan ya kira yake cewa shi wallahi bai da hannu wurin kama ni gashi nace to na yadda bai da hannu wurin kama ni to yanzu ni matsala ta ita ce zani zan yi kokari in shari'a tsakankanina da ainihi su wa'annan da suka ainihi wakilce shi a wannan station din saboda akwai wanda suka wakilce shi wannan station da shi kuma police din da suka zo suka yi arrestin dina saboda haka nan ni na yadda bai da hannu ciki amma zan mai tambayoyi guda shida in ya ansa min wa'annan tambayoyi to na yadda bai da hannu sai ya kasance shari'a za ta kasance ne tsakaniya da ƴan sanda da kuma su wa'annan da suka wakilce shi. The Voice of America, VOA. Tambaya ta farko da nayi mai ita ce ka ce baka da hannu wurin kama ni to me ya hana kai ƙara ɗan sandan nan da yazo ya kama ni da sunanka kaga ya bata maka suna nace na farko kenan abu na biyu shine kuma wa'annan yaran da suka wakilce ka a nan station din su ma kai ƙara su don su ma sun bata maka suna nace abu na uku shine ka ce baka da hannu wurin kama ni to ya aka yi lokacin da muke cikin station ka kira waya so uku kana neman kai magana nace ba zan yi magana da kai ba baka da hannu mi ne yasa ka ainihi me yasa ka kira waya wannan lokacin kake bukata kai ainihi watan kai magana da ni nace abu na hudu shine lokacin da ainihi bayan na dawo daga station ka turo kannan ka muje ajaye kara muje ajaye wannan case din da aka gabata ga gaban ƴan sanda tunda ba kai kai shi ba me yasa ainihi zaka ce kai aje ajaye wannan case ai wanda ya kai case shi ke jayewa to in ba kai kai shi ba ya za a yi kai da ba kai kai ba ka ce kuma aje ajaye shi nace tambaya ta tabbe zuwa gare ka ita ce ainihi washi gari ka turo kannan ka cewa su gaya min cewa kada in sake ainihi waton ansa duk wata gayyata da ƴan sanda za su yi nace in baka da hannu ya za a yi kace haka nan tunda ba kai kai ƙara ba nace tambaya ta shida shine kuma ina nan ina jira har yanzu ga banga an yi arrestin ɗaya daga cikin wa'ancan mutanen da ainihi suka bata maka suna da ainihi zuwa a kama ni ban yi wani laihin komi ba sun ka bata maka suna ban ji kai ƙara ɗaya daga cikin su ba saboda haka nan lallai ni zan ɗaukaka ƙara kuma insha Allah kamar yadda ainihi na riga na tuntubi lauyoyi na mun zo ainihi duk wasu shawarwarin da zamu yi mun yi kuma lallai insha Allah zamu yi shari'a ta tare. The Voice of America,
VOA. Makon jiya mun muku alƙawarin zamu kawo muku martanin Sanata Bala Ibnu Allah da kuma rundunar ƴan sanda ta jihar Kebbi. Murtala Sanyinna ya samu magana da Sanata Bala Ibnu na Allah wanda yake da shi ba zai mai da martani ba saboda ba shi da hannu a kama maran Abubakar Meli. Wasu da suke ikirarin su magoya bayan shi sanatan ne a cikin su har da wani mai suna Umar Ahmed ya ga Murtala cewa su ne suka sa ƴan sanda suka kama shi ko kuma mu ce ƴan sanda suka gayyaci Abubakar Meli. Kamar yadda ya bayani a hira da suka yi da Murtala Faruku.
Wato abin da nake so in gaya ma jama'a shine game da kama Garba Meli da yake zargi. Magana ta farko dai shine tsakani da Allah cewa an kama Garba Meli zalunci ne.
Kai ka ce ba kama shi akai ba. Shin idan ba kama shi akai ba to menene aka yi ganin cewa yana a cikin gidansa aka zo aka tafi da shi kuma a ofishin ƴan sanda aka tafi da shi.
To alhamdulillah da wannan tambaya taka naji dadin wannan tambaya taka sosai. Lokacin da rubutu yayi yawa muka fahimci ba haka bane. Akwai rishin fahimta, akwai karancin bincike ga abun da shi Alhaji Abubakar Meli yake rubutawa. Mu matsayin mu masoya Honorable Bala Ibnu na Allah mun zauna muka yi shawara muka fahimci cewa ya dace mu gayyaci shi Alhaji Abubakar Meli a ofishin ƴan sanda domin mu fahimci juna da shi.
Wannan ya nuna kenan an kama shi din tunda har ya je ofishin ƴan sanda kenan.
Eh to gaskiya an gayyace shi. An gayyace shi kuma ina fahimtar cewa kaman gayyata tana da bambanci da kamu domin in ka saurari maganganun shi shi kanshi ya ce ba a nuna masa arrest warrant ba kuma kamu yana da alaka da arrest warrant. Ni ina ganin akwai shi kanshi Alhaji Abubakar Meli rashin fahimtar ko shi wane ne domin da ya sa kanshi alal haqiqanin sani da ya buƙaci wannan ɗan sanda din ya nuna masa arrest warrant kafin ya tafi da shi.
Amma me kake tsammani idan watakila ya turjiya ya ce ba zai bi umarnin wannan jami'in tsaron ba wanda shi ya san cewa jami'in tsaro ne na haƙiƙa?
Eh to idan ya yi turjiya kaga wannan yana nuna ya san haƙƙin shi kenan.
Bari mu koma a can baya, ka ce saboda wasu rubuce-rubuce da yake yi, shin yanzu a matsayin sa na dan Najeriya kuma matsayin sa na dan mazabar Sanata Bala Ibnin Allah kenan ba shi da yanci ne ya sharhi ko kuma ya yi magana akan abin da ya shafi mazabar sa ko kuma dangane da ayyukan da shi Bala Ibnin Allah yake yi a can majalisa?
Yana da yanci sosai 100%, amma yancin shi ya zama kan gaskiya. Lokacin da yanci ya karkace bisa ga gaskiya, kaga kuma ba yanci bane ya tashi daga yanci ya zama wani abu.
A can baya ka ce babu hannun Sanata Bala Ibnin Allah wurin kama Malam Abubakar Mele, amma kuma akwai dalilai da dama da shi Abubakar Mele din ya bayyano waɗanda dai suke bayyanawa ƙarar cewa watakila da masaniyar Bala Ibnin Allah wannan al'amari yake. Menene gaskiyar lamarin?
To kamar waɗanda tambayoyi yayi ko wace wasu alamu ne suka bayyana daga cikin maganganun shi a gare ka?
Na farko dai sharhin da yayi yayi shi ne akan Sanata Bala Ibnin Allah ba kowa ba. Na biyu kuma yadda shi sanata din ya tuntube shi ko kuma ya nemi a cewa a janye ke da dai wasu abubuwa haka, an yi magana ne akan wannan rubutun. Kenan me yasa ba Bala Ibnin Allah bane? Kuma wane ne in ba Bala Ibnin Allah bane?
Akwai abinda ake cewa communication gap, matsala ta tsakanin Garba da shi yake fassara cewa Bala ya kira. Bala bai da hannu ciki, bai da masaniya an yi haka kamar yadda na faɗa a farko a baya. Masoyan shi ne suka zauna suka ga ya dace a gayyaci Garba domin a samu maslaha a tsakanin mu da shi. Abinda ya sa Bala har ya ji wasu ne daga yankin mu na Zuru suka buga waya suna tambayar mai girma Sanata Bala Ibnin Allah cewa ka sa an kama wani, kuma idan za ka yi hira da su insha Allahu za su tabbatar maka cewa ran lokacin da suka kira shi ya rantse da Allah da ya halicci saman gara ƙasa ya ce shi bai san an kama Garba Meli ba.
Lokacin da shi Malam Abubakar yake nan a headquarters ɗin sanda kuma ofishin ɗin sanda ya bayyana cewa Sanata Bala Ibnin Allah ma ya nemi yayi magana da shi. To idan ba hannun Bala Ibnin Allah me yasa ya nemi yayi magana da shi a wannan gurin?
Ya nemi yayi magana da shi kamar yadda shi yake claiming lokacin da mutane suka kira shi suka ce ga abun da ke faruwa.
Kana ta maimaita cewa za ku samu fahimtar juna ko kuma an gayyace shi domin a yi masa tambaya, anan me ya sawo jami'an tsaro a ciki inda har kuna neman sasantawa ne ba kama shi ba?
Mun guji rikici ne, domin lokacin da muka je muka nemi mu yi magana tsakanin mu da shi ba tare da shigowa hukuma ba, mun tabbatar da cewa wasu ba za su bari a zauna lahiya ba.
Masaro mun bar muku hukunci. Makon gobe da ikon Allah idan muka samu martanin rundunar ƴan sanda ta jihar Kebbi waɗanda jami'an ta suka kama shi wannan malami, za mu kawo muku. Kamin na madadin Murtala Faruk Sanyinna da kuma Malam Abubakar Meli da Umar Ahmad da Maki Bahiro Dodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku.
A jiya Talata Amurka ta yi Allah wadai da munan harin da aka kai na 'yan ta'addar Boko Haram da suka kai a arewa maso gabashin Najeriya a garin Maiduguri, tagwayen harin da suka faru a ranakun 23 da kuma 24 ga watan Oktoba nan da muke ciki, wanda ya kashe akalla mutane 42 ya kuma jikkata fiye da 100 kamar yadda hukumomin kasar suka bayyana. An harbo wani jirgin sama mai saukar ungulu, jirgin da yake dauke da wasu daga cikin 'yan gwamnatin Islama ta Libya mai matsuguni a Tripoli, ya kashe kuma mutane 9. Ba bayanin ko mutane nawa ne a jirgin, da kuma jami'an suka ce suna sa ran babu wanda ya fita a cikin su. Masu ra'ayin Islama sun zargi daya gwamnatin da suke adawa da ita da laifin harbo jirgin, wanda su kuma suka musanta wannan zargi. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yitar da harin saman da ya fada akan asibiti a kasar Yamal, inda asibitoci da ma'aikatansu suke da kariya musamman a ƙarƙashin dokokin ayyukan jin kai kamar yadda sakataren ya bayyana. Da gagarumin rinjaye, masu zaɓe a ƙasar Congo suka amince da ƙuri'ar raba gardama akan kundin tsarin mulkin ƙasar da zai ba wa shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso damar sake kasancewa akan karagar mulkin ƙasar.
To a gaishe ka, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a safiyar nan, sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da maimaitawa shirin Ciki da Gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin Usman Kabara da Cuba Hero Dodone da kura da akin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Malam Jim Haman da ya rika masa, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, sai can anjima da hantsi, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.